Jama'a muna farin cikin tarbun ku ga shirin sashen sunan murya Amurka a wannan rana ta Alhamis daga nan Washington DC akan mitoci da dama da suka hada da mita 22 da 25 a jihurin Niger kuma ana jin mu kai tsaye ne ta gidajen radio irin su amfani da Far'a da Saroniya da Numa da Dalol da Niya Burnin Kwani a duniyar gizo ta internet kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com to tare da fata kuna nan kallon kamar yadda muke anan Washington DC a Jiya Mustafa Sokoto ne tare da Maryam Dauda anan Washington zamu kawo muku shirin mu na wannan la'asariya bayan mun gama ba ku labaran duniya za ku ji cewa
wani dan kungiyar Maharam Boko Haram mai kimanin shekaru 70 ya kwance kamar da yake dauki da shi na ba mama mai
to a kasar kamar wannan ta faru a Najeriya kuma
wani alkalin kotun tarayya dake nan Lagos ya bayo gwamnatin tarayyar Najeriya ikon ci gaba da aje wasu kudade kusan naira miliyan 400 da hukumar EFCC ta gano a wani shagon mai hada-hadan kudaden kasashen waje dake tsibirin Victoria a nan Lagos
to ko bayan wannan muna da rahoto akan karin mutanen da 'yan Najeriya suke maiduwa game da dakatarwar da shugaban Najeriya yayin wasu manyan kusoshin gwamnatin tashi jiya akwai rayoyinku a kuma shirin sai bango ya tsage amma duka sai ba Maryam ta gama ba ku labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sakataren tsaron Amurka John Mattis ya kai ziyara a kasar Masar a ci gaban ziyarar karfafa zumunci tsakanin Amurka da kasar ta Masar a cikin kwanaki 100 na shugabancin shugaba Donald Trump. Ana sa ran Mattis zai gana da ministan tsaron kasar Masar, Sarki Sobi da shugaba Abdel Fattah El-Sisi wanda ya kai ziyara fadar White House a cikin farkon watan nan. Kuma wannan ce ziyarar shugaban kasar Masar ta farko tun bayan zuwan tsohon shugaba Hosni Mubarak a lokacin tsohon shugaba Barack Obama a shekarar 2009. Hargitsin siyasa da aka yi a Masar a shekarar 2011 ya hambarar da gwamnatin Mubarak abinda kuma ya zama mafarin rikicin da ya kawo tsohon shugaba El-Sisi wanda ya yi mulkin kama karya. Ana sa ran Mattis zai karfafa Masar wato zai karfafawa Masar gwiwa kasar da ke fama da matsalolin siyasa da tattalin arziki da tsaro akan ta tsaya kai da fata wajen yaki da ta'addanci a daidai lokacin da yankin mashigin Sinai ke fuskantar barazanar tsaro da ma wasu birane kamar yadda aka gani a munanan har-haren da aka kai mako daya kafin bukukuwan Easter a wata coci a birnin Alexandria da Tanta da ƴan kungiyar ISIS suka kai A yau Alhamis kasar Amurka ta tabbatar wa kawayenta cewa gungun rundunar mayakan ruwa na USS Carl Vinson ya kama hanyar sa ta zuwa arewacin tekun Pacific dan takawa shirin nukiliyar Koriya ta arewa birki. Wannan na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da aka samu rahotanni masu karo da junansu na cewa jirgin ruwan mai dakon jiragen sama da ma wasu jiragen ruwa sun riga sun tafi yankin tekun na Pacific. Da yake magana ranar 11 ga watan nan na Afrilu, shugaba Donald Trump ya ce za mu tura tawagar jiragen ruwan yaki kwanaki uku bayan da gungun jiragen yakin suka bar yankin Singapore. Admiral Harry, kwamandan rundunar sojan ruwan Amurka na yankin Pacific, ya sanar a ranar 9 ga watan nan cewa ya bada umarnin jiragen yaki sun nufi arewa bayan sun bar Singapore kuma ba za su tsaya gaba Australia ba kamar yadda suka tsara a da. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu adawa da gwamnatin kasar Venezuela sun lashe takobin ci gaba da yin zanga-zanga a yau Alhamis don tilastawa shugaba Nicolas Maduro sauka daga kan kujerar mulki. Kwana ɗaya bayan da tashe-tashen hankali suka yi sanadiyar mutuwar mutane biyu kuma an kama ɗaruruwan mutane a wannan zanga-zangar ta adawa da gwamnati mafi zafi da aka daɗe ba a ga irinta ba. Dubban 'yan kasar Venezuela sun ɗunguma kan manyan titunan Caracas a jiya Laraba tare da gungun masu goyon bayan Maduro da kuma masu adawa da shi da manufofinsa na gurguzu. Jami'an tsaro sun yi amfani da barkunan tsohuwa a wata unguwa dake yammacin babban birnin kasar, kuma wani matashi da aka harba a kai a kusa da wurin da aka yi zanga-zangar nuna adawa da gwamnati. Ya rasu a lokacin da yake dakin fida. An dai dora laifin mutuwar matashin akan bangaren masu goyen bayan gwamnati da kuma kisan wata mata a San Cristobal. Yanzu haka dai ana gudanar da bincike akan kashe-kashen da aka yi. An samu rahoton kisan wani dogarin wanzar da zaman lafiya a lokacin zanga-zangar a jihar Miranda kusa da Caracas. Idan aka hada da mace-macen da suka faru jiya Laraba da kuma waɗanda suka faru a cikin makonni uku da suka wato da aka kwashi ana wannan zanga-zangar sun kai 8 kenan. Ma'aikatar harkokin wajen kasar China ta ce hukumar haɗin gwiwa 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol da Turanci ta ba da umarni da a kama wani hamshakin attajiri mai yawan sukar jam'iyyar kwaminisanci Guo Wangyi ba tare da yin ƙarin bayani akan laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa ba. Abin da kawai muka sani shine jami'an 'yan sandan ƙasa da ƙasa sun riga sun bayar takardar izinin kama Guo, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta China Mr. Lu Kan a sa'ilin da yake magana da manema labarai. Ra'ayoyi sun bayyana bayan da sashen Mandarin na muryar Amurka ya yi wata hira da Mr. Gu, wanda a baya ya ce zai ba da bayanai akan rashawa da suka wato da suka shafi shugabannin China. A baya Mr. Gu ya yi zargin cewa manyan jami'an gwamnatin China ko iyalansu na da kamfanoni a ɓoye. Ya yi bayani sosai a hirar ta jiya Laraba, amma ba a tabbatar da sahihancin abubuwan da ya faɗa ba. Mr. Guo, wanda ya hira da muryar Amurka ta tsawon awa ɗaya, ya ce umarnin kama shi da hukumar Interpol ta bada yana da nasaba da siyasa, kuma don a hana shi yin wannan hirar ne.
To, Madam Dauda ta kawo muku labarai daga sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington. To, sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne a ƙasar Kamaru, inda wani dattijo dan kunar bakin wake ya cinna ta'asar da ta janyo asarar rayuka.
Wani dan ƙungiyar maharan Boko Haram mai kimanin shekaru 70 ya kwance ɗaure da yake ɗauke da shi na bama mai a kusa da wani anda jami'an tsaro na ƙasar ta Kamaru suke yin bincike a garin Kwalfata, anda ya yi sanadiyar kashe wani jandarma guda ɗaya mai suna Jerome Manjang da kuma halaka waɗansu fararen hula guda uku haɗe da maharin guda ɗaya. Wannan hari dai ya zo daidai ne a lokacin da gwamnan jihar Arewa mai nisan mijin Yawa Bakari ya yi bulaguro zuwa birnin Yaounde domin halartan wani taro da ake shiryawa na bikin da za a gudanar a ranar 20 ga watan Mayu na wannan shekaran. Na nemi jin ta bakin gwamnan, amma abin ya faskara. Na yi kishin usu da Mr. Nicola, mai ba wa gwamnan ne shawara ta ɓangaren tsaro.
Il faut dire que Kolfata vient de subir une attaque.
Kun san dai an kai mana hari a garin Kolfata, amma mun samu nasara. Yanzu dai mun ƙarfafa matakan tsaro a wannan ɓangaren, ko da yake gwamnan mu ma baya nan, amma dole ne mu tsaya mu ga cewa mun cin nasara. To, koya 'yan ƙato da gora suna ci gaba da aikin su kuwa?
Oui, les forces d'autodéfense sont là, les groupes.
En cas de gora ai suna kokari mutuka gaya, ba dan su ma ai da abin ya faskara. A ƴan kwanakin nan dai har-haren Boko Haram yayi sauki musamman ma a can jihar Arewa mai nisan, kasancewar irin matakan tsaro da gwamnatin kasar ta dauka. Amma yanzu dai abin ya fi tsamari a garin Gwaza da garin Madagali da kuma garin Makolo ko Micika. Waɗannan garuruwa dai suna kusa da kan iyakar kasar Kamaru da tarayyar Najeriya. Mama Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To, a gaishe ka Awal. Sai kuma Najeriya, inda wata kotu ta yanke hukunci kan wasu makudan kudaden da aka gano a Lagos.
Wani alkalin kotun tarayya da ke nan Lagos, Justice Rulwan Aikawa, ya baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya ikon ci gaba da aje wasu kudade kusan naira miliyan 400 da hukumar EFCC ta gano a wani shagon mai hada-hadan kudaden kasashen waje da ke tsibirin Victoria a nan Lagos. Har ila yau alkali Aikawa ya baiwa hukumar EFCC umarnin ta buga talla a wasu jaridun Najeriya da zai kira ga duk wanda ya san kudaden da aka gano a wannan shago a tsibirin Victoria makoni kusan uku da suka gabata da ita hukumu ya gabatar da shedu na mallakan wayannan makudan kudade alƙalin da ya bada kwanaki 14 na cigiyan wayannan kudade in ko ba haka ba kotu za ta mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade har abada karar da hukumar AFCC ta hannun daya daga cikin jami'anta Moses Awolosi ya shigar a gaban kotun ya ce an samu wayannan kudaden ne a cikin wasu manyan jankuna da aka fi sani da ganin musgo a wani shagon mai musayar kudaden kasashen waje shagon kuma da aka shafe kusan shekaru 2 ba amfani da shi ba yanzu dai hukumar ta AFCC ta ce tana rike da wani mai suna Muhammad Tauhid wanda ya mallaki wannan shago wanda kuma ya ce wani babban jami'in gwamnati mai ci yanzu ne ya bashi wayannan kudade da nufin sauya mishi su zuwa kudaden kasashen waje kalin kotun Justice Rulwan Aikawa ya tsaida 19 ga watan gobe a matsayin ranar da zai ci gaba da sauraron wannan kara idan dai za a iya tunawa ko makonni 2 da suka gabata sai da wata babbar kotun tarayya dake nan Lagos ta bada umarnin hukumar EFCC za ta ci gaba da rike wasu makudan biliyoyin daloli da naira da aka samu a wani katafaren gida dake nan Lagos har sai wanda yake ganin kudaden sa ne ya gurfana gaban kuliya domin ya karbe su tuni dai hukumar NIA da tace nata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar bisa zargin cewa wayannan kudade akwai ayar tambaya akan su yanzu haka dai yan Najeriya na ci gaba da maida martani dangane da wayannan kudade da ake ganowa da kuma matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na dakatar da wasu jigajigan gwamnatin kasar a ci gaba da yaki da take yi ta cin hanci da rashawa
sana Musa ya wushishi alhamdulillah wallahi tallahi farin ciki talakawa suna farin ciki kwarai da wannan kudi da ake kamawa kuma Allah ya taimaki wannan tsohon ubangijin Allah shi bashi lafiya saboda wannan kudi da kake ga ake kamawa ba karamin tashi hankali bane ga barayin talakawa kuma suna jin dadi saboda sun tabbatar da cewa wannan kudi da aka kama ba zai tafi aikin banza ba babu Buhari ko abin da zai musu da shi
kai kuka ji game da wannan kudade da aka kama hukumar EFCC ta kama
eh gaskiya muna farin ciki da yanayin yadda EFCC ke gudanar da aikin ta kuma muna musu murna Allah ya ara buda musu akan aikin su
a waje daya dai hukumar ta EFCC yanzu haka ta gudanar da wani bincike na kokof akan wasu gidaje inda aka ga wayancan makudan kudade na biliyoyin dala ce kuwa har da gidan tsohon gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Adamu Ma'azu wanda ya taba zama tsohon shugaban jam'iyyar PDP da kuma gidan tsohon gwamnatin jihar Anambra Mr. Peter Obi baban yajibin murai Amurka daga Lagos
kaga shaka baban gida daga tsohuwar hedkwatar Najeriya bari mu je sabuwa wato Abuja mu ji ƙarin martanin ɗan Najeriya game da dakatawar da shugaban Najeriya ɗan yewa mukarban sa manya guda bijiya wato sakataren gwamnatin tarayya da kuma shugaban hukumar asirai ta ƙasa
shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya Alhaji Abdulkarim Dayyabo na mai ra'ayin cewa wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka dama can shine abin yi
wabe yadda za a yi daman mutum kamar Buhari ya an yi ce korafa akan mutum to ko da abin nan ba gaskiya bane ya kamata a ce an canja masa guri to banza kuma abin da kanshin gaskiya to illa kawai tunda matsala ce ta siyasa kuma wata kila harkokin da yake ciki yanzu ya tsinci kansa a cikin akwai mutane da igada masu iyayen gida da yaran gida to kuma lokacin yaran gidan masu kan batsari akan iyayen gida
kazalika su ma jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya bisa ga dukkan alamu sun yi marabalale da daukar wannan mataki kamar yadda Abdulmajid Danbarki Commander ke cewa
wannan abin yayi mun dadi wajen dakatar da Babacir mu addu'ar da muke kenan dukkan waɗanda suke bin shugaban kasa da niyyar ta haɓaka cin hanci da rashawa lokacin da shi yake yaki da cin hanci da rashawa to irin su Allah ya cire su da gwamnatin mai girma shugaba Muhammadu Buhari haka kuma kamar wannan na ma'aikatar tsaro na kasa domin duk irin su Allah ne yake mana aiki a cikin gwamnatin saboda mun farin mai girma shugaban kasa mun tafi ce da yake son ikakkafa cin hanci da rashawa
amma ai zigzargi ne ba wai an tabbatar mata kun na ko
eh zargi ne amma kwayar da aka cire shi din in ya so a ci gaba da bincike
a baya dai lokacin da majalisar dattawan Najeriya ta zargi sakataren gwamnatin tarayya injiniya Babacir Lawal da badakalar kungila da kuma don tallafawa ƴan gudun hijira. Wata kungiya mai zaman kanta nan Abuja, wato Katban, ta yi tattaki har zuwa jihar Yobe don bin diddigin aikin kwangilar da ya janyo wannan cece-kuce. Daga bisani ta kira taron manema labarai inda ta wanke sakataren gwamnatin tarayyar. To ko me za ta ce yanzu da aka dakatar da shi? Tambayar kenan da naiwa shugaban wannan kungiya, Comrade IG Wala.
Idan za mu mai da hankali akan bincike da mu muka yi bisa zargi da majalisar dattawa suka yi a lokacin karerai ko zakuttuka da suka yi wanda yake da nasaba da zargi da aka yi na cewa ba a aikata kaza ba, ba a yi kaza ba, a'a yayi kaza, yayi kaza, duk waɗannan abubuwan mu su muka mai da hankali muka tono, muka tabbatar abubuwan da ake cewa an ba da ayyuka a bangaren wato northeast ba a yi ba, kamar yadda wasu commissiononi suka zo daga can Yobe suka faɗi, mun je mun ƙayyata mun ga ayyuka da aka yi. Akwai zargin cewa ya ba wa kamfanonin kwangila ta wannan miliyan 270 da wani abu, mun je mun tabbatar ba haka bane.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu karfe 11 da kwata na safi a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A shirinmu na daren yau zamu kawo muku wannan rahoto daga Niger.
Mu addu'ar da muke kenan dukkan waɗanda suke bin shugaban kasa da niyyar ta haɓaka cin hanci da rashawa lokacin da shi yake yaki da cin hanci da rashawa, to irin su Allah ya cire su daga gwamnatin mai girma shugaba Muhammadu Buhari.
To wannan ba ɗanɗanon abin da muka so ku ji ba, ga wanda muke so ku ji. To ga alama muna da cikas ga kokarin da muke na kawo muku, da musu mu kawo muku wani ɗanɗano ne game da rahoto game da wata cuta da ta faru a tabayyana a Niger, wanda kuma a shirinmu na dare da wannan rahoton za mu yi shimfiɗa domin mu ji ra'ayinku kan abin da yake jinin cucucuci da suke ɓalla mana a cikin nahiyarmu ta Afirka. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Senator Ali Malam Wakil, shugaban kwamitin yaƙi da talauci da fatara na Majalisar Dattijan Najeriya, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya barkan ku da yamma.
Barka ka dai.
Suna na Suleiman Musa da Maturu.
To.
Tambayar da nake so na yi wa sanata ita ce, kamar mu a Nigeria North East, wato arewa maso gabashin ƙasar nan, muna da yawan mutane talakawa ko kuma mu ce muna da yawan mutane da yaƙi ya ƙeƙeta su suka bar garuruwansu suka dawo suka zama kamar ƴan gudun hijira. To amma gaba ɗayansu ba su kasance ƴan gudun hijira ba. Sun zauna a cikin mutane, yawancinsu ma sun zama da su da ɗan garin kusan ɗaya ne, ma'ana talauci ya kassara su, har ma ba sa iya samun abincin da za su ci ko da sau ɗaya ne a rana. A matsayin majalisar dattawa, wanne irin hoɓɓasa suka yi wajen su ga sun kawo tallafi na musamman da zai kautar da wannan raɗaɗin talauci wa wannan talakawan, sannan kuma wanne irin kwamiti suka naɗa inda kowane irin tsadar abinci ana ta'allaka shi ga 'yan kasuwa ko kuma tashin dala, to kuma yanzu za a tana ta sauka. To wanne irin su majalisar dattawa, wanne irin kwamiti suka nada, ko kuma ya suka duba al'amarin wajen kawo wannan ragi a wannan harkan abincin?
Batun 'yan kasuwa ɗin da batun abin nan, ina ganin kamar ya ansa tambayar, ban san dai batun wani kwamiti aka kafa na taimakon waɗanda suka saje da mutane.
Ainihin maganarsa a kan cewa ya za a yi a taimaka a yanke wannan talauci da yake damun mutane, musamman wannan akuba da Allah ya jarabce mu na Boko Haram, inda mutane suka bar gidajensu suka rabu da iyalansu.
Yawa ai abinda sanata abinda nake nufi kenan.
Abinda muka yi a majalisa shine lokacin da aka samu korafe-korafe cewa kungiyoyi masu zaman kansu da suka zo da kasashen ƙetare da na cikin gida sun kawo tallafi wanda wasu jami'ai aka ce sun yi awon gaba da shi, wato sun yi faɗi da mali. Za mu ga cewa an kama
harko ba
wannan sansani da sauransu haka. Muna nan har yanzu kwamitin ba ta ba da rahoto ba, amma mun ba da wani ƙaramin rahoto wanda kowa a Najeriya ya san cewa ya jawo wani jingaji, ana takaice nan ce a je gaba dawo ba. Muna sane da su kuma muna damuwa da abin da suke yanzu haka. Ma akwai kwamiti karkashin Senator David Umaru daga Niger duk akan wannan matsalan yan gudu hijiran mun nan da jihar Arewa maso gabas yadda yunwa yake addaban su in kika gani akwai abin da ake kira malnutrition wato ciwon yunwa ya kama yara da sauran su haka muna yin wani abu saboda mu ma wurin mu kanto ni da nake muka gana ni ma kan jihar Arewa maso gabas ne kuma kullun gado mu da lafiya don mu kina karewa maso gabas ne ne a gaban mu
to malami na gaba bismillah ko wa alaikum salam
ni da tsayin Muhammad Shigoma cikin jami'ar mu
to
ina godiya da farata da yake da mu cikin program da ke ba ni tambaya ta guda ɗaya shine ina tambayar farata menene bambancin property da ake na baya da kuma inda zamu gani a kaza a yanzu wancan na baya da wuce amma ta ci
property
mun 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 a cikin talauci da mu ko kuma yanzu kun ci da talaucin da muka yi gani ya mun Canada
to malam inda zaka saurara dan ya riga ya bada hansa wani yayi tambaya makamancin wannan malami na gaba bismillah
assalamu alaikum
wa alaikum salam
barkan ku da yamma
barka ka dai
yawa ina salata barka da zuwa wannan filin da ake tare da shi
barkan mu da waraka
Allah ni ina tambaya ne dai a tambayar da zan yi akan
me sunanka tukunna malami
sunana Usman Nazmi daga Damaturu
to malam Usman muna jin ka
yawa da ban tambaya na akan sanata wani hope ata yake akan matasa yaga sun samu aikin yi ne saboda mu a majalisa
kana nufin a ba su aiki a majalisa
a kaman su matasa ya zama na shi wani irin shigar da ishin su yayi a majalisa yanda su za su samu aikin yi matasan
to sanata gare ka
in ka dubi tsarin kundin mulkin kasar nan musamman sashi na biyu ya yi magana cewa gwamnati ana yin gwamnati ne saboda walwala saboda tsaro saboda bukatar tattalin arziki saboda kare mutuncin 'yan kasa wajen wani kwamiti kurin wani ɗan sashi ne don a samu a ga cewa mutane sun yi abin da ya dace a kan abin nan amma ka duba duk shi tsarin kundin mulki ya ta'allaka ne a kan wannan yaƙi da talauci da sauransu haka
ma sanata ban tare numfashinka ba ina jin abin da yake nufi kai wani bill ka gabatar bari mu yi da turanci me ka gabatar mu majalisa ba kukan gabatar da shawara ba ko bill ne ko doka yawa to shine yake son ya san kai wace ka gabatar
in duk wani mai lura da al'amuran majalisa ba wani mutum ɗaya da zai yi cin kawo ce ko doka ka kawo sai ɗan uwanka sun amince kina ji ko kowa gudunmawa da yake bayarwa zuwa wurin wannan na farko tukuna zan gane cewa ɗaya daga cikin abin da ko na bar majalisa wannan North East Development Commission wannan cibiya na bunƙasa jihar Arewa maso gabas yadda muka same ta na biyu na gane cewa mun doka wanda a matsayin shugabanci nawa za a sami ma'aikata wanda za ta lura da wannan yadda ake batun yaƙi da talaucin nan ai yayi magana cewa za a ina mai sha bamban da na baya kamar da na faɗi cewa babu wani ginshiki ne dama ko wani ma'aikata shi yasa wannan na fifty ma zo ya tafi shi yasa wani fit na sani a bakin zo ya tafi shi yasa wani rural development na babangida zo ya tafi shi yasa ma shagari hausa sf na shagari ta haka amma namu nan yanzu mun yi wata ma'aikata wanda ginshiki ne kowane gwamnatin ta zo za ta samu inda za ta samu bayanai da sauransu haka kuma na uku in kika duba muna ta canza dokokin ƙasar nan wanda mutane za su zo su samu su samu zaman lafiya a yadda za su kawo jarin su ranar alhamis da ya shige kwamiti nawa da ofishin jakadancin Birtaniya mun yi wani zama na musamman da kungiyoyi masu zaman kansu wato community based organization inda muka tattauna wannan ya za a yaƙi talauci ya za a yi ma'aikatanmu nan da sauransu a matasannan mu su samu aiki abin da yake so su gane talaucin nan ba sai mun cire talaucin zuciya na farko tukuna shi ne babban abin da yake damu kuma na biyu sai mun yarda cewa ba za mu raina jari ba na uku kuma sai mun yarda cewa ba za mu raina sana'a ba na huɗu kuma sai mun yarda cewa kowa akwai iyakar mizanin da arziki a yi mishi na huɗu sai mun cire kashi cewa in ga makwabci ne yana da kaza ce suna yi kaza in na raina nawa shi ne ina cikin talaucin zuciya da sauransu
to mutum na gaba bismillah ko
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hajiya barka da yamma.
Barka ka dai.
ni tambayan da zan yi sana sunana ICR Kubiba ne chairman na NERC da LDC
ta
ina son yin magana ta tambaya akan tunda dai magana ake akan radadin talauci da sauran su da ake fama da shi a kasan nan
to senator dai ya bada ansa mallan in dai ka saurari filin nan dan duk tambayoyin da kana kusa duk tambayoyin da na baya din nan suka yi ya danganci radadin talauci kuma senator din yayi bayani kana da wata tambayar ko kuma ka mika mana gaba da kai na bayan ka kai
assalamu alaikum
wa alaikum salam
sunana mala ibrahim
to
ina ma mai girma sanata barka da zuwa ana fili a daidai wannan lokaci Mr. Senator ganin cewa in ka duba kudancin Najeriya zaka samu akwai company wanda su al'umma wanda mutane suka dogara da shi ta wajen yin ayyuka amma mu a nan kamar arewa maso gabas na Najeriya zaka samu ba mu da irin wayannan company ko na gwamnati ko wani abu ba sa irin kokarin da kana yi a majalisa ba alal misali a nan yanzu kamar garin Yobe muna da Ingur oil mill a garin Guru ya durkushe baya ai sannan muna da akwai kamfanin fertilizer a Bujuba baya aiki sannan akwai wani guri da yake fito da ruwa ana kiran shi Dofarga shi ma baya functioning wannan kokarin sanata yake yi a majalisa saboda a ga cewa irin wayannan abubuwa mun same su a arewa maso gabashin Najeriya saboda kar yara su alaka da aiki gwamnati
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin na sai bango ya tsage
to ma da bari mu kawo muku dandanan nan da muka ce za mu kawo muku game da rahoton da za mu kawo muku dare daga Niger
Le district sanitaire de Difa a entrepris une investigation poussée.
Ministan kiwon lafiyar al'ummar Niger Dr. Ilyasu Idime Nasara kenan a taron manema labaran da ya kira domin bayar da tabbacin kular annobar cutar anta da ake kira hepatitis viral nau'in A a yankin Difa.
To kamar da nace wannan zamu yi shimfiɗa da shi domin jin ra'ayinku kan abubuwan da suke jawo mana cuci a kasashen mu na Afirka yanzu ga ra'ayinku.
Sakonmu na farko a yayin salam BOA Hausa matakin da shugaba Buhari ya dauka na dakatar da sakataren gwamnatin shi da shugaban hukumar leken asiri bisa zargin su da cin hanci da rashawa yayi daidai da fatan hakan zai zamo darasi ga sauran dama ƴan magana na cewa ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiyawa azi sako daga Sada Sa'idu Daura sai kuma sakonmu na gaba yake cewa salam BOA Hausa ku bani dama don Allah domin in yi kira ga shugabannin kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatu sunna Reshen Kaduna da Jos ya kamata shugabannin wannan kungiya mai albarka ci zuwaran rabbi samawati wal ardi su ɗebe duk wani son zuciya da hangen wani abu tare da hade kai wuri daya domin ci gaba da kira ga shugabannin siyasa marasa kishin ƙasa da talakawa da murya daya domin ci to talakawan daga halin da suke ciki na tsadar rayuwa da rashin sanin muhimmancin su da shugabannin siyasa ke nunawa da ƙarshe nake fatan Allah ya sa wannan kira nawa zai fada kunnuwan waɗanda nayi domin su sako daga mallan Rulwana Sa'idu Gayari a jihar Zamfaran Najeriya sai kuma wannan sakon yace rusa hukumar zaben ƙasar Turkiyya da shugaban kasar yayi abin takeici ne matuƙa sako daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kutas Gombe
to gai sheku to game da labarin da takeici
sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kai ziyara a kasar Masar a ci gaban ziyarar karfafa zumunci tsakanin Amurka da kasar ta Masar a cikin kwanaki 100 na shugabancin shugaba Donald Trump ana sa ran Mattis zai gana da ministan tsaron kasar Masar da shugaba Abdul Fattah El-Sisi wanda ya kai ziyara a fadar White House a cikin farkon watan nan kuma wannan ce ziyarar shugaban kasar Masar ta farko tun bayan zuwan tsohon shugaba Hosni Mubarak a lokacin tsohon shugaba Barack Obama a shekarar 2009 a yau Alhamis kasar Amurka ta tabbatarwa kawayenta cewa gungun rundunar mayakan ruwa na USS Carl Vinson ya kama hanyar sa ta zuwa arewacin tekun Pacific don takawa shirin nukiliyar Koriya ta arewa birki
to mallam kina bari mu sha muku birki jama'a bun da sauki kenan a wannan lokaci sai da dare ni da Maryam Allah da zamu da muka muku wani sabon shiri da karfe 9 da rabi na dare yanzu kamar da dan ita Maryam din da dukkan masashin sunan Maryam Amurka Ali Mustafa Sakuta ne yake muku bankwana sai da dadin yanzu ga Usman da Maryam da Sufina da tawagar yau da gobe